أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yau muna 27 ga watan Jumada Tsani, hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1442, wanda yi daidai da 10 ga watan 2 shekara ta 2021 miladiya. Kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci na Jibuwis da ke cikin wannan unguwa mai albarka ta Tudun Maliki a cikin birnin Kano, domin ci gaba da karatu a cikin littafin Sharhus Sunna na babban malami Imamul Barbahari rahimahullahu ta'ala. Wannan kuma shine darasi na 23 a cikin wannan littafi. A darasin da ya gabata mun yi karatu akan gabar da take magana akan imani da mizani, imani da sikelin awo a ranar tashin alkiyama. Mizani ne wanda ake auna ayyukan bayi na alkhairi da kuma kishiyar haka. Sannan mizani ne ko sikelin awo ne wanda yake da wato kifatan, yake da ɓangarori guda biyu, sannan yana da ainihin lisan. Kamar yadda muka karanta, za a ɗauko ayyukan bayi a auna a wannan sikeli. Kamar yadda Allah ta'ala ya ce, wal waznu yawma idhin alhaq ومن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون وكما ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم بما كانوا باياتنا يظلمون. wannan aya ta tabbatar da cewa wannan sikeli, duk da cewa idon mu bai taba ganin sa ba, amma yana daga cikin babin imani da gaibu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin sa, haka Allah ta'ala ya labarta mana shi. Dan haka wannan sikeli gaskiya ne, kuma ana auna ayyukan bayi wanda kyawawan ayyukansu suka yi rinjaye akan miyagun ayyukansa. To wannan yana daga cikin waɗanda za su rabauta a wannan rana, Allah ka sa mu a cikinsu. Wanda kuma ainihin wato mizanin kyawawan ayyukansa ya yi rashin nauyi, aka yi rashin sa'a miyagun ayyukansa su suka yi rinjaye, to su ne waɗanda Allah Maɗaukakin Sarki ya ce sun tafka mummunan hasara, kuma su ne waɗanda suka yi zalunci game da ayoyin Ubangiji. Allah ya tsare mu daga cikinsu. To bayan haka muka yi bayani game da cewa wannan yana daga cikin cikar adalcin Allah Maɗaukakin Sarki. Ba dan bai san halin da muke ciki ba, ba dan Allah ta'ala bai san abubuwan da muke aikatawa nagari da miyagunsu. Haka mala'iku da Allah Maɗaukakin Sarki ya sa domin ainihin wato su ɗauki rahoto na irin ayyukan da muke aikata a wannan farfajiyar duniya na alkhairi ko kishiyar haka, da kuma gaɓoɓinmu duk da za su ba da shaida duk waɗannan, don a tabbatar da adalci ne, don kada ɗan adam ya zama yana da sauran ƙorafi ranar tashin alkiyama. To bayan haka shi ma dai wannan yana daga cikin babin aqida, babin imani da Allah Maɗaukakin Sarki shi ne kan imani cewa akwai mizani. Sabanin waɗanda suke ganin babu mizani, kamar yadda muka karanta satin da ya wuce, mu'tazila, wannan mu'tazilawa masu mummunar aqidan nan da gurbatacciyar fahimta, suna daga cikin waɗanda suka ce sab babu wani sikeli, babu wani awo na ayyuka da za a yi ranar tashin alkiyama. Duk inda ka ji maganar mizani a Alkur'ani suka ce ana nufin adalci kawai, amma ba wai wani mizani bane da ido ke iya ganinsa, hannu ya taba ya ci shi. Na fatan gane, amma wannan dama kamar yadda muka sha karantawa, mutane ne waɗanda ba su yarda Alkur'ani da sunna ta jagoranci rayuwarsu ba, su kwakwalansu su ne a gaban nassi. Duk abin da ya zo a nassi in suka auna shi kwakwalwarsu ba ta karɓa ba, to sai su ce wannan abun ba su yarda da shi ba. Da haka maimakon su yarda nassi ya zama shi ne a gaban hankalinsu, sai su gabatar da hankali a gaban nassi. Wannan ya sa suka faɗa ainihin wato a wurare da dama, musamman abin da ya shafi aƙida. Bayan nan mun kuma shiga wata gaba, shi ma dai har wa yau, shi ne imani da azabar kabari da kuma imani da munkarun da nakir. Yana daga cikin aƙidar ahlus sunnati wal jama'a, ba su da matsala, ba su da ja game da cewa lallai akwai azaba a cikin kabari, kamar yadda kuma akwai ni'ima a cikin kabari. Wasu Allah maɗaukakin sarki kan ni'imta su, wasu kuma Allah ta'ala kan azabtar da su somin taɓi kafin su je lahira. Dan haka mamaci ana iya masa azaba, ana kuma iya ni'imta shi daga nan har zuwa ranar tashin alkiyama. Shi dai kabari wani masauki ne daga cikin masaukan da ɗan adam ke sauka, shi masauki ne tsakanin duniya da lahira. Mutum ya bar duniya bai je lahira ba, shi yasa ake kiransa barzakh, kuma rayuwar da ake yi a cikinsa ake kiranta hayatul barzakhiyya, rayuwa ce wadda ta sha bamban da irin rayuwar da muka yi a duniya, ta bambanta ta kowace irin fuska, kawai dai an kira ta rayuwa, amma ta fuskar abin da ke gudana a cikinta ya bambanta da irin abubuwan da muka dinga gudanarwa ainihin wato a cikin duniya. Don haka wannan ita ake kira da barzahu, kamar yadda malam Bahaushe yake faɗa. Shi yasa malam yake mana ɗan adam yana da gidaje guda uku, akwai duniya, akwai barzahu shine kabari, sannan kuma akwai darul qarar. To waɗannan gidaje su ne wannan na duniya ɗin shine wanda ainihin wato bayi ke kai kawo, ke yin fafutuka, ke yin aikace-aikace na ayyukan alkhairi da kishiyoyin haka a cikin wannan gida. Sannan shi kuma darul barzakh, wato wani mahalli ne shi kuma na sauraro, mahalli ne, guri ne na jira, na tsumayi, na aga fitowar sakamako na irin aikin da mutum ya aikata a wannan farfajiyar duniya. Sannan shi kuma gida na uku, gida ne na agirbi, sakamako bayan sakamako ya fito, a kuma girbi abinda aka aikata sakamakon abinda ya bayyana na sakamako din, kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya bada labarin haka. Sannan akwai hadisi da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace da zaran mamaci ya mutu an dauke shi an sace cikin kabarinsa, to mayar da ƙasa ke da wuya, wayannan mala'ikun guda biyu da ake kira munkar da nakir ke cetowa su bayyana ga mamaci. Sannan in suka zo an ce mamaci yana jin ƙarar takalman wayanda suka kawo shi, basu ma bar makabartar ba, wayannan matambayan za su bayyana. Kuma akwai irin nau'in tambayoyi da za su zaunar da shi, za kuma a dawo masa da ruhinsa. Akwai dogon hadisi da yace akwai ruhin da sai ma an kai shi can illiyin, idan mutumin kirki ne to sai an kai ruhinsa illiyin an rubuta, sannan sai kuma a dawo da shi tafiya ce wadda Allah maɗaukakin sarki ya kaddara ta, shi yasa ba ta da wani wahala. Za a je illiyin a ɗauki ainihin wato sunan mutum ko ruhin, sannan sai a dawo da ruhin nan duniya a mayawo mai shi domin ya amsa wannan tambayoyin. Idan kuma mutum fajiri ne to akan tafi da ainihin ruhinsa sujjid shi ma, sannan kuma a dawo da shi a cikin jikinsa domin ya amsa tambaya. Za su tambaye shi wane ne ubangijinka, menene addininka, wane ne annabinka. Wannan su ne tambayoyin da za su yi. Idan ya amsa wannan tambayoyi da jawabi gamsashe, jawabi wanda yake ingantacce, ya tsira, kuma zai samu dukkan arzikin da Allah ta'ala ya tanada ga waɗanda suka amsa wannan tambaya, arzikin da babu tsiya ko wahala bayansa. Sannan za a yalwata masa kabarinsa iya ganinsa, za a buɗe masa kofa cikin ƙofofin aljanna, kamshin aljanna, iska gidan aljanna za ta dinga kwararowa tana shigowa ta wannan gurin da aka buɗa masa. Sannan za a umarta da a kawo masa shimfiɗa cikin shimfiɗin gidan aljanna, a shimfiɗa don ya ci gaba da kwanciya a kai, ba zai kushe ba yana cikin wannan ni'ima a cikin kabarinsa har zuwa tashi alkiyama. Wannan al'amari ne na gaibu, ba mu san shi ba sai ta hanyar wahayi. da za ka bude kabari da ba lalle ka ga wani abu ba saboda waccan wata rayuwa ce sabanin irin rayuwar da muke yi a wannan duniya kamar yadda muka karanta wannan a takeice idan mutum mu'mini ne ga irin sakamakon da zai samu in ya amsa tambaya anan muka tsaya qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa amma al-munafiq wal-murtab fa innahu yaqul amma game da matsalar munafiki munafiki shine mai bayyanar da imani ya boye kafirci a zahiri mutumin kirki a batini mutumin banza a zahiri yana son addini amma a batini yana yakar addini a zahiri yana nuna murna idan addini ya daukaka amma a batini zuciyarsa baki kirin take a zahiri yana nuna takeicinsa in musulmi suka shiga cikin bala'i in musulunci ya shiga cikin wani mawuyacin hali a batininsa kuma dadi yake yi da bala'i da alkabati ya fadawa al'ummar musulmi ko ya fadawa ainihin musulunci wannan shi ake kira munafiki shine wanda ke bayyanar da sabanin abin da ke cikin zuciyarsa to wanda yake da irin wannan sifa koda a nan duniya ya shiga rigar musulunci ba iya gano shi ba ba iya gane irin tabargazarsa da ta'adinsa ba to a wannan daga inda zai fara girbar abin da ya aikata na munafurci shine kabari duk karatun sa duk yanda ake ganin sa a san gaba wallahi ba zai amsa tambayar shine al munafiq wal murtab da mai kokonto hanya lahirar nan ma gaske ce hanya wannan magana kabarin ma hanya yayi kama da hankali ma a ce wai za a kuma tasan mutun a yi mai wata tambaya hanya kuwa yana kokonto game da irin abubuwan da suka shafi imani ya mai hankali zai ma yadda a ce wai yanzu kaza zai iya faruwa al-murtab ce ko da ga aya al-qur'ani ba shi sai kawai dauke ta ya dora ta a ma'aunin hankalinsa hankalinsa da yake da limitation hankalinsa da yake ba komai yake iya fahimta ba amma da hankalinsa zai yi kokarin daukan nafsi idan hankalin nasa duk da cewa hankalin shi ma yakan kamu da rashin lafiya yakan gurbata yakan samu takaituwa akan abubuwa amma in hankalinsa bai dauka ba ba zai gaba to wannan shi ake kira al-murtab to da munafiki da wanda shi addinin nan ma ko kunto yake anya shine mai jin kuwa wanda zaka iya samu wani ma sai ya je masallaci sai ya je coci wai duk inda ta fadi sha murtab ke ran juma'a ka gan sha masallaci ran lahadi ta fito shi sannan da babban sallah ko karamar sallah a gan shi yayi sabon kaya ta masallacin idi in za a yi kirsimeti kuma ya sa kaya ta bukin kirsimeti al-murtab kenan ina fatan gani fa innahu yaqulu to duk wanda yake da wannan sifa yaya in amma wannan tambayoyin ya jawabin zai kasance sai ma ne yake fa innahu yaqulu idza qila lahu man rabbuka abinda zai fada in an ce da shi wane ne ubangijinka qala sai ce la adri duk yanda yake maimaita kalmar shahada ko yake ganin yayi imani ko yake bayyana da imaninsa anan tunda yana da wannan sifa ta kifta munafurci ko sifa ta shakka to ba zai iya bada amsa ba ga tambayar ba tsayi ne da ita ba kuma tambaya ce wadda take a fili amma zai kidi zai rude zai manta gaba ɗaya da amsar yace la adri ban sani ba a kuma yi mata tambaya ta biyu man nabiyuka ka duba yadda sunan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya karaɗe duniya ake ta karantawa ake ta maimaitawa ayi a kiran sallah ayi ko te yaushe sunan annabi sallallahu alaihi wasallam har waɗanda ba musulmi ba sun tabbatar da cewa wannan ba karamin mutum ba ne amma duk da haka za a ce wane ne annabinsa ya ce la adadi bai sani ba ce bai sani ba a tambayi mutum manzo Allah ya ce bai sani ba kai ka san tabewa ta tabbata ma dinuka tambaya ta uku a ce to menene addininka ka duba shi ba yayi sallah yayi azumi ya je aikin haji yayi kaza yayi kaza amma tun da ya sufanci da munafurci Allah ba zai taimake shi ba ba zai agaza masa wajen amsa wannan tambaya duk da cewa tambaya ce wanda kila kana iya cewa dan primary ma ko dan nursery zai iya mata wannan amsa amma ba zai iya amsa ba menene addininka ya ce la adadi wai da addinin da ake ganin sa yana da yashi bai ma a ranar manta zai ce bai san me ke addinin sa ba hatta wa in kana fi duniya malai yace ko da ku a duniya ya kasance muta alliman mai koyan karatu ne kila dalibin ilimi ne duk inda ake karatu za a gan shi wa ya hafazul mutuna kila ma ya haddace martani martani na karatu suka daban-daban
kira tauhidi, ya haddace wani martani na tauhidi, ya haddace wani martani na hadisi, ya haddace wani martani na fiqh, ya haddace wani martani na sira, ya haddace wani martani na larabci ko na hau ko na mai kama da ko qawaid, wato abin nan aban ulumul ala, irin su nahau, irin su usul, irin su masalah, irin su ulumul qur'an da ire-iren waɗannan, ko da ya haddace su saboda tsabar dalilta da karatu da yake yi, washuruha koda ya haddace sharhi, ace Bukhari ya haddace sharhin Bukhari, ya haddace sharhin da aka yi wa Muslim, ya haddace sharhin da aka yi wa Muwatta, ka ku san mujalladai ne masu yawa, domin sharhin da aka yi wa Bukhari iya Fathul Bari ma mujalladi 10 wajen 8, sharhin Muslim shi kuma wajen mujalladi shi ma gatara shi ma wajen 16 ne ko 18, ina fata an gane. Sannan kuma ita ma Muwatta at-Tamyiz din kuma ita ma wajen mujalladi 10 ce. To koda ya haddace ire-iren waɗannan shuruh din, wa yahfazu al-lugha, koda ya kware a larabci, ya haddace ba irin zaurancen da baya iya yi da larabci, yana iya lallan kwata harshen sa ta fuskar larabci yayi magana duk yanda yake so saboda kwarewa a yaran. Wa huwa khatibun, koda ko shi mai huduba ne, ya iya huduba, zai hawo munbari yayi mutane huduba, kuma huduban ma musqi'un, mai balaga a huduban tasa, koda ya zamanto mai iya huduba ne kuma a hudubar tasa akwai balaga. Wa muhaddithun mufawwah, kai koda ya kasance muhaddithun, masanin ilimin hadisi, mufawwahun, ma'abocin fasaha, ya iya ida sako koda ya sufanta da duk waɗannan sufofin, lakin sai dai idza kana laysa indahu iman, in ya mutu ba imani, fa innahu yatala'asamu fil qabr, to zai dinga nawa wajen yin jawabi a cikin kabari, shine yatala'asamu, tanaka'a, ta'anna, zai dinga yin ta'anni, zai dinga nokewa, zai dinga ja da baya a cikin kabarinsa. Wa ya'ajazu anil jawab, kuma zai katsa bada jawabi, duk da cewa baka duba ya kiyaye wancan, da haka ba wai karanta abubuwa ba, ko ka karanta in baka yi imani da abin da ka karanta, me amfanin karatu? Me amfanin ka haddace Qur'ani, ka haddace hadisai, ka haddace mutun, ka haddace kaza, amma ba imani? Kamar irin orientalist din nan, wani sai ya zo mana ya shiga tsangaya wallahi ya haddace Qur'ani, isu 60 orientalist al-mustashriqun, ba addini, kawai su haddace dan su addini makirci, ka kansu da sufa irin ta addini sosai, al-mustashriqun kenan, orientalist. Indama yus'alu an hadhihi al-masail, lokacin da ake tambayar sa waɗannan ƴan kananan tambayoyi, waɗanda dan nozuri ma zai iya bada amsa su, amma an tambaye shi yatalajlaju, sai ya ta ingina, sai ya ta ingina, shine yatalajlaj, sai ya ta inda ya ta ingina, ya kasa bada amsa. Wa yaqulu ha la adri, yace ban sani ba, abinda zai faɗa shine ha la adri, sami'tu an-nasa yaquluna shay'an, na dai ji mutane suna faɗar wani abu, fa qultu ni ma kawai sai na faɗa, saboda dama abun bai je zuciyarsa ba, baki ne kawai, na ji mutane suna kalmar shahada, ni kawai ta sama kawai na tafi ta ina yi, amma ba dan yayi imani da abun da yake faɗa din ba. Fa yuftahu lahu babun ila an-nar, sai a bude masa kofar jahannama, a bude masa kofa zuwa wutar jahannama. Wa yudayyaqu alayhi qabru, a takure kabarinsa, a kuntace masa kabarin, dama kaga dai ga ramin da aka tashi, shi wancan an bude kabarinsa iya ganinsa, shi kuma wannan a iya wannan dan ramin da aka tashi ma bai tsira ba, sai an sake matse kabarin, hatta takhtalifa adla'u, har haƙarƙarinsa ya saba, saboda matsa da kabari yayi masa, haƙarƙarinsa zai saba, na dama ya koma hagu, na hagu ya dawo dama. Wa ya'tihi min samumiha, sannan iskar gidan wuta mai tsananin zafi ce za ta dinga zo masa, shine samum, as-samum shine ar-rihul har, iska mai dauke da zafi ita ake kira samum. To tunda ya kasa bada jawabi, abinda zai fuskanta na farko, za a wangane kofar wutar jahannama dare zuwa kabarinsa, daya, na biyu za a matse kabarin har sai haƙarƙarinsa sun saba, na uku shine tiriri da iska mai dauke da zafi ta gidan mutunci za su dinga shigowa kabarin sa wa harriha wa yufrashu lahu firashu min an-nar a kuma shimfuda masa shimfidar gidan wuta Allah ya kiyaye Allah ya tsare wannan hadisi ne sahihi akhrajahu Abu Dawud mama Abu Dawud ya fitar da wannan hadisin hadisi na 4753 Imam Ahmad al-Mujalladi na 3 hadisi na ko shafi na 287 Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi shima a shafi na 107 hadisi ne na sahabin Annabi sallallahu alaihi wa sallam al-Bara ibn Azib Allah ya kara masa yadda kuma hadisi ne wanda Sheikh Nasiruddin al-Albani ya inganta shi a cikin Sahihul Jami' haya wato hadisi mai lamba ta 1676 فعذاب القبر او نعيمه ثابتتان في الكتاب والسنه امام ايرين واتو الفوزان الفوزان yake cewa azabar kabari ko kuma ni'imar kabari tabbatattu ne a alqur'anance da sunnance akwai a alqur'ani akwai dalilai a cikin sunna da suka tabbatar da cewa akwai wadanda za a yi musu azaba a kabari akwai kuma wanda za su samu ni'ima a cikin kabari qala sallallahu alaihi wa sallam wannan Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ta'awwadhu billah ku nemi tsarin Allah min arba'in daga abubuwa guda hudu ku yi ta'attu'a ku nemi Allah madaukakin sarki ya shiga tsakaninku da waɗannan abubuwa guda hudu min azabi jahannam ku nemi tsarin Allah daga azabar wutar jahannama wa min azabil qabr ku nemi tsarin Allah inji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga azabar kabar wa min fitnatil mahya wal mamat ku nemi tsarin Allah ya tsare ku daga fitinar rayuwar nan ta duniya a ka gama da duniyar nan lafiya wal mamat ya kuma tsare ka daga fitinar mutuwa wa min fitnatil masih ad-dajjal ku nemi tsarin Allah ya tsare ku daga fitinar dajjal kaga a cikin wannan addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku nemi tsarin Allah daga azabar kabari ya nuna shi wannan hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa akwai azaba a cikin kabari tunda in ba rami mai kawo rami in har babu ita me yasa kake nemi tsari da ita kaga wannan hadisin ya tabbatar da cewa akwai azaba a cikin kabari wannan hadisin Imam al-Bukhari ya rawaito shi hadisi na 1311 Imam Muslim ma ya rawaito shi hadisi na 588 hadisi ne na sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam Abi Hurairah Allah ya kara masa yadda وفي القران اشارات الى عذاب القبر ما لهي a cikin alqurani akwai nuni akwai nuna nune da isharori zuwa ga azabar kabari qala ta'ala ubangiji ta'ala yace walanudhiqannakum min al'adhabil adna dun al'adhabil akbar la'allahum yarji'un Allah ta'ala yace walanudhiqannakum wallahi zamu tantana musu min al'azab al-adna daga azaba ta kasa kasa dun al'azab al-akbar ba ma waccan azaban mafi girma ba kenan kaga a wannan ayar azaba guda biyu za a dandana musu Allah yace walanudhiqannakum min al'azab al-adna daga al'azab al-adna azaba mai mataki ta farko azaba ta kasa kasa dun al'azab al-akbar ba ma ko koma bayan ko kafin waccan azabar al-akbar mafi girma kalu sai malamai suka ce haza azabul kabar wannan azabil adna din ta kasar ita ce azabar kabar wa kila azabud dunya wasu kuma suka ce azabud dunya da haka kake nan ashe wannan aya ta nuna cewa akwai azabar kabar domin Allah ta'ala ce zai yi azaba guda biyu daya karama ce akwai kuma mafi girma to ita karamar sai wasu malaman suka ce ita ce wanda za a yi mutum a cikin kabarin sa suratu sajada wa bi qawlihi ta'ala fi fir'auna wa qawmi haka cikin fadin Allah ta'ala game da fir'auna da mutanansa a cikin suratu ghafir annaru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadd al-'adab Allah madaukakin sarki ce annaru wuta ce yu'raduna 'alaiha da ake bujirar da su akan ta ake gasa su a cikin ta quduwan safe wa 'ashiyan da rana safa da rana ko safa da yamma kullun suna cikin wannan azaba wa yawma taqumu as-sa'atu ranar da kuma alkiyama ta tsaya za a ce wa shi Fir'auna da waɗanda suka mara masa baya adkhilu ala Fir'auna za a ce wa mala'iku ku shigar da mutanen Fir'auna ashadd al'azab mafi ananin azaba to wacce wanda ake wacce ce tunda an ce annaru wuta ce yu'raduna 'alayha ake bujirar da su akan ta shi Fir'auna da mutanansa wuta ce ake bujirar da su akan ta safa da yamma sannan kuma aka ce ranar alkiyama kuma za a ce ku shigar da iyalan Fir'auna mafi tsananin azaba ashe waccan ta farkon da aka dinga yi musu safa da yamma ba ta lahira ba ce kaga azaba guda biyu kenan yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiya hada fil qabr lace azabar da aka ce za a dinga yi musu safa da rana ko safa da yamma wannan ana nufin azabar da za a dinga yi musu a cikin kabari lamma matu lokacin da suka mutu saru za su zamanto yu'raduna 'alan nar ana bujirar da su a wuta ghuduwan wa 'ashiya safa da rana fa idza qamatil qiyama idan kuma alkiyama ta tsaya yuqalu sai a ce adkhilu ala fir'auna ku shigar da iyalan fir'aun ku shigar da mutanen fir'auna magoya bayansa ashadd al'azab mafi tsananin azaba wannan ayar ita ma ta yi nuni zuwa ga azaba biyu ce akwai ta kabari akwai ta lahira wa qala ta'ala ubangiji ta'ala ya kuma cewa wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma wa man a'rada an dhikri wanda yayi buris da al-qur'ani shine a'rada wanda yayi kokun kula da al-qur'ani wanda yayi buris da wa'azi da ake yi shine a'rada an dhikri a karantar da shi ayoyin al-qur'ani ay matanbiya a wa'azantar da shi amma yayi buris Allah ta'ala yake wa man a'rada an dhikri duk wanda yayi buris ainin an zikiri gabarin ambatona gabarin wato tunatarwa ta wa'azi alqur'ani ke fa inna lahu ma'ishatan danka Allah ta'ala ce yana da rayuwa mai kunci zai shiga rayuwa mai kunci kaga nan ga ma'ishatan bank ga rayuwa mai kunci sai kuma Allah ce wa nahshuruhu yawmal qiyamati za kuma mu tashe shi ranar alqiyama a amma makahu ka kaddara ma yanda ake fadan gararin wannan ranar ta kiyama kaddara ma da idan ka tashi ka kaddara da idan ka duk abin da ake kaiwa da komowa da taron mahshar da tsayi wannan da za a yi ta tsallake sirati da duk balahirar da za a shiga ta wannan ranar dauki idan ka biyo ma bai ce ka tashin hankali ba to akwai wanda Allah zai tashe su makafi ranar kiyama mutum rab yana gani a duniya har ya koma zuwa ga Allah kila ko kila ba ta bayyana masa ba saboda gani da ganin sa ya koma zuwa ga Allah amma ranar tashin alkiyama Allah ya ce ko wanda zan tashi su makafi har ma za su tambaya rabbi lima ashartani ya ama ce Allah ya ka tashi ni makahu wa qad kuntu basira bayan da ina gani a duniya Allah ya ce kadhalika atatka ayatuna haka ayoyin mu suka dinga zo maka fa nasita ha kai watsi da su wa kadhalika al-yawma tunsa kai ma yau haka zai watsi da kai Allah ya kiyaye qalu anan ma sai malamai suka ce ma'ishatan banka fil qabr rayuwa mai kunci ita ce wanda za ta yi mutum a cikin kabari wal iyadu billah to kaga waɗannan ayoyi wajen guda uku da malaika duk suna nuni ga cewa bayan azabar da za a yi wa wasu ranar tashin kiyama to kuma ana yi musu wata a cikin kabarin su fal adillatu ala azabi al-qabr mutawatira malai ce dalilai ba waɗanda suka tabbatar da cewa akwai azabar kabari kar ka rugu da duk waɗannan masu harguwar da hayaniya suna cewa ba wata azaba a cikin kabari ka dai ji ga hadisai ga ayoyi yace to dalilan da suka tabbatar da azabar kabari mutawatira saboda yawan dalilan sun kai wato irin dalilai da ba za ka iya ƙaryata su ba dalilai ne mutawatirai faman kazzaba bi azabil qabr min al-mu'tazila wa man naha nahwahum duk wanda ya ƙaryata azabar kabari yace babu sam azabar da za a yi a cikin kabari min al-mu'tazila daga mu'tazilawa wa man naha nahwahum da wanda ya nufi manufar su da wanda ya tafi matafiya irin tasu fa innahu to hakika mukhalifun lil adillati mutawatira ya sani ya ci karo ya saba wa dalilai waɗanda suke mutawatirai masu tarin yawa ويكون مختل العقيدة كما زي وايغري يا زمان تو مي غرباتاتيار عقيدة والعياذ بالله duk wanda yace bai yarda da azaba kabari ba duk da waɗannan hadisai da suka tabbatar da ita da ayoyi da suka tabbatar da ita to ya sani aqidarsa ta gurbata ya kwakwaso aqidar mu'tazilawa ya kudurci a cikin zuciyarsa wa faqidan li aqlin kuma zai za a wayi gari ya rasa wani shishike min usulil aqida daga shikashikan aqida wa huwa al-iman bi azab al-qabr shine imani da azab al-qabr domin imani da azab al-qabr shishike ne daga cikin shikashikan imani fa in kana muta'ammidan idan da gangan ya kalli ayoyin al-qur'ani ya dubi hadisan annabi in gantattu da gangan kawai ya karyata shi shi bai da ba arifan bin nusus yana sane da waɗannan nassosin da suka tabbatar da azab al-qabr lakin sai dai kun yukabiru yayi wa ayoyin ne girman kai wayan fi ya dinga kore su fa huwa kafirun to ya kafarta wanda kuma kawai wani ne ya kwaso wannan hayaniyar suka zauna a gaban sa yake ta dura musu suka dauka daidai ne suka kwasa to su kuma hukuncin su yana da dan sassauci bai kai nasa shi da dalilan da komai ya sani amma ya ci gaba da ƙaryatawa game da azabar kabari to zai iya zama arne domin ya ƙaryata alqur'ani ya ƙaryata hadisai amma idza kana mutaawilan amma idan ya kasance yana da tawili akwai wata aya sai dinga aka fassara masa ita aka yi masa tawili a cikin ta ba fassara mai ita yanda ya kamata ba ko ga wani hadisi sai aka fassara shi yayi masa tawili yace shi ga yanda ya fanci wannan hadisin aw muqallidan ko kuma makalewa wani malami yayi ashe sai da ya tashi sai ya makalewa malamin da yake mai gurbatacciyar aqida ya makalewa dan haka ya kwankwadi gurbatacciyar aqida daga wannan malamin in an ce buda ka karanta shi ba zai iya karanta ba kawai wani ya yarda da shi ya dinga bin mukallin ce bi ta zaizaye sai wani malami kawai duk inda malamin ya fada shi ma zai fada in ya fada kwata a fada tare in ya fada so kawai su fada tare haka yayi kai wannan rayuwar amma an ce kai wannan dalilan wannan abin da kake ba daidai bane in kuma daidai ne ina dalili ba zai iya kawo aya ba zai iya kawo hadisi ba zai ma ba ma zai iya tada bangi ba ko akwai su da yawa kaga wani wasu suna tabin wani bataccen malami wallahi da yawan su wallahi abin tausayi ba karatu ko kada kawai wannan abin suka yi aka cusa musu suka dauka shi ne daidai kawai suka runguma au jahilan ko kuma ma jahili ne ba karatun shi ba ma wani malami ya koyi da shi ba kawai shi a jahilta zai dauka akan abin da yake daidai ne la yukaffaru to duk wanda yake ya karyata azabar kabari saboda wani tawili ya karyata azabar kabari saboda koyi da yayi da wani malami da yake yana cewa ba wata azabar kabari ko kuma ya karyata azabar kabari saboda jahilci shi bai ma san akwai azabar kabari ba yace ba wani azabar kabari saboda bai san dalilan da suka tabbatar da azabar kabari ba fa hada to irin wannan mutum la yukaffaru shi ba za a kafarta shi ba lakin yudallal wala yukaffar sai dai za a jingina masa bata za a ce batacce ne amma ba za a ce kafiri bane qawluhu fadan sawa munkarin wa nakir munkar ونكير اسمان للملكين اللذين يأتيانه في صورة مروعة وإذا منكر ده نكير وسصونا يين غدابيو نوس ملائكو وان ده زاس زو متين اتكين كبرنزا اتكين واني واتكيرو سورة مي بانسورو تكي مروعة سورة ده زاس زوني تكار كأوكا زاس زوني السورة da mutum zai iya samun nutsuwa ya ji dadin a'a za su zo ne a sura mai ban tsoro yuqalu li ahadihima wa innam malaikun ɗaya daga cikin su ana ce masa al-munkaru wal akharu shi kuma ɗayan ana ce masa an-nakiru kama jaa zalika fil ahadith kaman yanda hadisai da dama sun zo da sunayen waɗannan malaiku waɗannan sune malaikun kamar yadda a dogoyen hadisi an yi bayani irin yadda za su zo da irin sufasu kwanciyar hankalin wanda suka zo wa kawai amsa tambaya zaman lafiyar wanda suka zowa shine iya bada jawabin tambayar da zasu yi masa. In ba haka ba, ba zai taba shiga tashin, ba zai tuna cewa bai taba shiga tashin hankali ba saboda wanda zai shiga wannan lokacin. Allah ya tsare ku. قال المؤلف رحمه الله والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل نبي حوض إلا صالحا عليه السلام فإن حوضه درء ناقته. إمام البربهاري كتوى والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ين إيماني دتبكم من زن الله صلى الله عليه وسلم ولكل نبي حوض kuma ma ai kowane annabi yana da nasa tafkin illa salihan alaihi salam wanda kawai cikin annaba ba shi da tafki sai annabi salihu alaihi salam fa inna hawdahu shi tafkin sa dar'u naqatihi hantsar taguwarsa. Amma wannan illa salihan har zuwa ƙarshe suka ce wannan hadisin bai inganta ba da wannan lafazin. A koma can kasa suka ce wa sahha zalika min samura, wannan hadisi ya inganta daga Samura radiyallahu anhu. Qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna li kulli nabiyyin hawdan, lalle kowane annabi yana da tafkin sa. Wa innahum yatabahuna, kuma su annabawan suna alfahari ayyuhum aktharu warida, a cikin su wa yafi yawan masu gangarawa wannan tafkin sha. Wa inni la arju an akuna aktharuhum warida, sai dai manzo Allah ce ina fatan in zama daga cikin ko in kasance wanda na fi su yawan mabiya da za su gangara su sha wannan tafkin. Annabi yana ta wannan addu'ar Allah ya sa ranar tashin alkiyama ya fi kowane annabi yawan jama'a, ya fi kowane annabi yawan mabiya wanda za su gangara wannan tafkin su sha. Allah ka sa mu da ciki. Wannan hadisin kuma Imam Tirmidhi ya fitar da shi hadisi na 2443, Imam Tabarani a cikin Al-Kabir mujalladi na 7, shafi na 212, haka a cikin Musnad Ash-Shamiyyin mujalladi na 4, shafi na 30, wa Sahahul Al-Sheikh Al-Albani fi Sahih Al-Jami, haka Sheikh Nasiruddin Al-Albani a cikin ainihin wato Sahihul Jami ya inganta wannan hadisin, hadisi na 2256. الشرح كذلك من أصول أهل السنة والجماعة حروا يودا ينا دكتشين أكيدر أهل السنة والجماعة الإيمان بالحوض جين إيماني دكتشين من زن الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم له حوض ومن من زن الله صلى الله عليه وسلم ينا دكتشين. وكل نبي من الأنبياء كون النبي تكين أنبا وله حوض يناد تبكي تريده أمته دع الأمر شيوى النن النبو ذات غنغرا زوا ونن تبكي سشا. لأن الناس دون المتاني أو النرانر يصيبهم عطش شديد وتمطن تير كشروات تكي كام متاني فيحتاجون إلى الماء دنهاك متاني سنة دمطن تير بكاتوا إذوا دروا. وحوض نبينا صلى الله عليه وسلم متمكن النجم صلى الله عليه وسلم هو أعظم الحياض شيني مطي جرمان تبكنا دل با تبكن دا يكي جرمان نمان زن الله صلى الله عليه وسلم أدد تبكن النباوة دو من تبكن النبي صلى الله عليه وسلم قوله فين سنكتفا سيه شعر تبيع وتا قداني wata guda 24 hours kana tafiya sai kai awa guda zaka je karshen tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa arduhu shahr, fadin sa ba murabba'in fadin sa shi ma tafiya ce ta wata guda. Ma'uhu, ruwan tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashaddu bayadan, ya fi tsananin fari min al-laban, wane nono kaga dai ka duba nono yanda yake da haske kar, to tafkin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi nono fari. Wa ahla min al-asal, ka duba zaki irin na zuma, amma tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi zuma zaki. Allah shayar da mu, Allah ka shayar da mu wannan tabci. Ruwa ne amma ka ji irin khasiyya din sa. Sannan wa aniyatuhu kofunan shan wannan tabkin adadun nujumis sama adadin taurarin sama. Yanda kaga taurarin nan rambatsau a sama ba za ka iya cewa ga adadin su ba, to haka adadin kofunan tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda za ka zo a dogon layi a ci shaka bani. Ina fata an gane. Sannan daga cikin irin bambancin tafkin annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran dukkan wani ruwa da dan adam ya taba sha shine man yashrabu minhu sharbatan, duk wanda ya sha makwarwa daya ko ya sha sha daya na tafkin annabi sallallahu alaihi wasallam lam yazma ba'daha abada, ba zai ƙara jin kishirwa ba bayan wannan shan har abada. Wannan ruwa ne mai wannan sufura wannan duniya, duk tsada sa wannan irin ruwa ne, duk darajar wannan ruwan wani irin ruwa ne yake da irin wannan sufura? Babu. Kaman yanda annabi sallallahu alaihi wasallam annabin na daban ne, to haka tafkin zama da duk abin da ya dangance shi na musamman sallallahu alaihi wasallam. Wa yuzadu anhul murtadduna, za a rarraki waɗanda suka yi ridda daga wannan tafkin, ba za su gangara ba. Shine wa yuzadu anhul murtadduna, za a rarraki waɗanda suka yi ridda ba za su samu gangara wannan tafkin ba. Alladhina irtaddu ba'da ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, irin waɗanda suka yi ridda bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya. Yan lokacin da sayyidina Abubakar ya zama khalifa an gaya mana cewa da yawa wasu sun yi ridda, har sai da akwai yakin al-murtaddun, yakin da sayyidina Abubakar ya kulla yakar waɗanda suka yi ridda, saboda annabi ya bar duniya suka ce su kawai sun daina addini. Akwai waɗanda suka yi da'awar annabta ma wasu an yake su an karkashe su akan haka, annabi yana raye suna addini, bayan ya bar duniya suka yi ridda. Na ba dan gane, to ire-iren waɗannan ko sun taho sun biyo mu dan mu gangara tare da su mu sha wannan tafkin da izinin Allah, to su koran su zai. Wa yuzadu anhu man kadzaba bihi, ba su kadai ba, za a rarraki a fatattaki duk wanda ya ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko kuma wanda ya ƙaryata tafkin yace babu. Duk wanda yace annabi ba shi da wani tafki, to yana cikin wanda za a rarraka ba zai sha ba. Na ba dan gane, wallahu a'lam min ahli al-bid'i, daga ɗan bid'a. Kuma akwai wanda suke ganin ba haka bane, ba wani tafki, ba kaza ba kaza, to duk waɗanda suka ƙaryata game da tafkin min ahli al-bid'a, to suna cikin waɗanda za a kora. Qawluhu wa li kulli nabiyyin hawl, fadin sa da yace kowane annabi yana da tafki, illa salihan, amma banda annabi salihu alaihi salam, fa inna hawdahu dar'u naqati, shi tafkin sawai shine hantsar taguwarsa. Hadha listithna, wannan togewar da ake yi, wannan togaciyar da ake yi a wannan hadisin, lam yakbut, bata tabbata ba wannan togaciyar, fima a alamu, cikin abin da na sani jimala. Yace wannan togaciyar cewa banda annabi salihu shi tafkin sa hantsar taguwarsa, yace wannan tsarin ko togaciyar bai tabbata ba ta fuskar isnadi. Wa huwa ma'ana al-hadith, wa huwa ma'anan li hadithin mawdu', domin wannan yayi daidai da ma'anar wani hadisi na ƙarya. Akhrajahu al-Uqayli, wanda Uqayli ya fitar da shi fi du'afa, a cikin wani littafi da ya tara hadisai marasa inganci, yace ya sa masa ad-du'afa, mujalladina ainihin uku, shafina 65 zuwa 64 zuwa 65. Wa an Ibn al-Jawzi fil mawdu'at, daga gare shi shi ma Ibn al-Jawzi ya kawo shi a cikin littafin sa al-mawdu'at, hadisan ƙarya, mujalladi na uku, shafi na 244. Wa qala Ibn al-Jawzi, yace hadithun mawdu'un la asla lahu, hadisin ƙarya ne bai da tushe ko makama. dan haka kenan kowanne annabi yana da tafci har annabi Salihu magana cewa shi ba shi da tafci hantsar taguwarsa shine tafkinsa wannan magana bata inganta ba amma tafkin annabi sallallahu alaihi wasallam shine mafi girman tafkuna din ga kuma irin sifarsa da muka ambata قال المؤلف رحمه الله والصواب أن لكل نبي حوضا كما جاء في الحديث زنتين ديدي شين كون النبي ينادى تبكي كما ينديزو أشكين حديث هرشي كان سأل النبي صالح عليه السلام قال المؤلف رحمه الله إمام البربهاري الله يمسر رحمه والإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين الخاطئين يوم القيامة. لكن أبين واجبيني كيدا كي إيماني كقدر تشي زمان ما أكيدا حركة مكدا ونن أزوت يكا شيني كيدا كي إيماني دشي تم من زن الله صلى الله عليه وسلم من زن الله زي تشيتو للمذنبين كما تذنبي الخاطئين وعند سكيك راكوري يوم القيامة رانا القيامة وعلى السراب زي يشيتو أكن سرادي ويخرجهم من جوف جهنم زي فتد سودك شموت جهنم وما من نبي باب ونا النبي إلا وله شفاعة فاتشي ما ينا تشيتان لذي وكذلك الصديقون haka siddiqai masu matsayi irin na sayyidina Abubakar as-siddiqun su ma za su yi ceto wa shuhada shahidai irin su sayyidina Umar irin su sayyidina Uthman irin su sayyidina Ali wadannan su ma za su yi ceto wa salihuna da nagartattun bayi su ma za su yi ceto walillahi ba'da zalika tafaddulun Allah madaukakin sarki yana da wata falala ta musamman bayan dukkan waɗannan masu ceto sun yi ceto kasirun kuma falalar ta mai yawa alaman ya sha'u shi ma zai yi wannan falalar ga wanda ya ga dama annabawa sun yi ceto siddiqai sun yi shahidai sun yi salihai sun yi to Allah ta'ala shi ma yana da taka falalar mai yawa da zai yi ga waɗanda ya ga dama cikin bayansa wal khuruj minan nar kuma duk lokacin da ka ji maganar ceto to ai mutum ya riga ya shiga tsaka mai wuya ko ya riga ya shiga tsaka mai wuya to sai a cece shi sai mallan ce wal khuruj minan nar za a ceci mutane dan su fita daga wuta ba'da mahtaraku bayan sun sha kuna bayan sun kono wasaru fahman sun zama gawayi a karkaje ana magana ceto in san samu ne akwai nau'o'in ceto kamar wanda annabi zai yi a aljanna domin ceto sun ce ya kai wajen kala takwas ko fiye da haka nau'i daban-daban akwai iya waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam kadai ne zai yi su akwai kuma wasu waɗanda da shi da sauran annaba za su yi tarayya akwai kuma wanda sauran mutane ma sa iya shiga cikin wannan na fata an gane amma dai ceton da za a yi bayan mutum ya shiga wuta a ce an fito da shi to fa lokacin bayan ya riga ya ji jiki kenan domin za a yi wa wasu ceto su fito daga cikin wuta bayan sun kone sun babbake sun zama gawayi a sharhi min usuli ahli sunnati wal jama'a yana daga aqidar ahli sunnati wal jama'a al imanu bi shafa'a yin imani da ceto bi shuruti amma fa da sharadai yin imani da ceto da sharadai allati zakaraha Allah kuma sharadan ba wani ne ya ambace su ba Allah ta'ala ne da kansa mai girma da daukaka ya ambaci waɗannan sharadan cewa akwai ceto amma da sharadi sharuddan za mu ji su na farko sharadin an takuna bi izini ceton ya kasance da izinin Allah babu wani wanda ya isa ya yi ceto sai da izinin Allah babu ba annabawa ko manzanni ballantana sauran mutane babu wanda ya isa ya yi ceto sai da izinin Allah sharadin farko kenan wa an yakuna al-mashfu'u fihi min ahli al-iman kuma ya zama wanda za a ceta din yana daga cikin masu imani. Koda Allah ya yi izini to fa bai ba zai bada izini a ceci wanda ya mutu ba imani ba. Kuma koda mutum yana da imani to sai Allah ya bada izini a cece shi. Sharuɗa guda biyu ke. Amma idza kana al-mashfu'u fihi min ahli al-kufr, amma idan ya zama wanda za a ceta yana cikin kafirai ya mutu akan kafirci, fa innaha to hakika cetan la tuqbalu fihi shafa'a, ba za a karbi neman masa ceto ba. Ko an zo da neman alfarma dan a ceci wannan wanda ya mutu akan kafirci, Allah ta'ala ba zai bada dama ba, ba zai bada izini ba. Qala ta'ala, saboda Ubangiji ta'ala ya ce fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'in, su kafirai fa cetan masu ceto ba zai musu amfani ba. Annabawa za su, manzanni za su, siddiqai, shahidai, salihai, duk masu ceto za su ceto, amma cetan ba zai amfani kafirai ba. Amma tanfa'uhum shafa'atu shafi'in, cetan masu ceto ba zai musu amfani ba su. Ma lizzalimina min hamimin wala shafi'in yuta'a, Allah ta'ala ya ce kafirai waɗanda suka zalunci kawunan su ba su da wani masoyi a wannan ranar, shine hamim, ba su da wani masoyi a wannan ranar, wala shafi'in, ba su da wani mai ceto, mai neman alfarma, da zai nemi alfarma a madadinsu, yuta, da kuma zai nemi alfarmar ya nemi ceto a yi masa da'a, a yi masa biyayya, a ce an masa ceton, babu. Na ba dan gane, babu wani wanda gawa ne ya mutu akan kafirci, amma kuma wani mai matsayi ya zo ya nema masa ceto a fito da shi daga wuta a mai da shi aljanna. Allah ta'ala ya ce ya rufe wannan kofar. Ina fatan gani. Fal kafiru laysa fihi shafa'atun abada, kafiri ba shi ba ceto har abada. Wa ammal mu'min, amma mu'mini fa inna shafa'ata thabitatun fi haqqi, shi mu'mini ceto tabbatacce ne a haƙƙinsa. Idza azina Allahu jalla wa ala, amma ban Allah mai girma da daukaka yayi izini ya ce a cece shi. Wa a'zamu shufa'a, mafi girman masu neman ceto. Wa sayyidu shufa'a, shugaban masu neman ceto. Huwa nabiyyuna Muhammadin, huwa nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wa sallam, shine annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Domin falahu shafa'atun khassatun bihi, akwai wasu nau'o'in ceto wanda shi kadai aka bawa. In ka shiga ka shiga, in baka shiga ba, ba mai yi maka irin wannan ceto sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wa hunaka shafa'atun, akwai kuma wasu nau'o'in ceton yashtariku fiha huwa wa ghayru, annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin tarayya a cikin waɗannan nau'o'in ceton da shi da wasu waɗanda ba shi ba, amma akwai waɗanda shi kadai yake fanta da su. Na fata an gane. To insha Allah sai mu tsaya wannan gabar, an ce lokaci yayi, abinda muka karanta ya zama daidai, Allah ya ba mu lada. Kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ta'ala ya gafarta mana. Allah ka sa mu a karkashin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ka shayar da mu tafkinsa, Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon banta, ka kuma nuna mana ƙarya ka ba mu ikon kauce mata. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.